sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin jin ragamar shirin na yau 31 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
Jami'an ma'aikatar shari'a ta Amurka sun ce jami'an tsaro na hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun ce hukumar ta FBI suna sane da wasu ƙarin sakonnin email da ke nasaba da binciken da ake wa Hillary Clinton. Mahukuntan ƙasar Iraki sun ce fashewar bom a babban birnin ƙasar Iraki ɗin wato Bagdaza ya yi dalilin mutuwar mutane 17, kana wasu 60 sun samu raunuka daban-daban. Jami'an tsaron ƙasar Afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar Taliban sun yi hasarar mayakansu har su 15,000.
Kanin labaran kenan. Mai martaba Sarkin Kano ya ce akwai hanyoyi da dama na kashe al'umma ba tare da ɗaukar bindiga ba, ya kuma ɗora alhakin kula da al'umma kan sarakuna da yake cewa
barin asibitoci ba magani ko ba likitoci, barin tituna babu gyara, barin ƙasa babu tsaro, duk yana cikin kashe al'umma. Yan ko mutum bai kashe ba, bai dauki hanyoyi da Allah ya ajiye na ceton rayuwa ba.
Muna kuma da rahoto kan asarar rayuka da ake ci gaba da yi a jamhuriyar Niger sakamakon ɓullar cutar zazzabin dabbobi da kuma yadda rarrabuwar kawuna ke shafar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP. Ibrahim Alfahme zai shigo da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za ku ji yadda aka warware ɗaurin gwarmai da ke tsakanin Fawdausi da Surukanta a jihar Bauchi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Jami'ai a ma'aikatar shari'a na Amurka sun ce jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suna sane da wasu ƙarin sakonnin email da ke da nasaba da binciken da ake wa Hillary Clinton da aka gano tun ba yau ba, amma ba su ce komai ba sai ranar Juma'a da ta gabata, kwanaki 11 kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Sai dai abin da ba a gane ba shine dalilin da ya sa Daraktan hukumar ta FBI James Comey bai gabatar da wannan bayani ba sai na ana dab da zaben. Tun farko dai tawagar campaign din Hillary da jami'ar Democrat sun yi murna a cikin watan Yuli a lokacin da suka ji Comey yana fada cewa an kammala binciken da ake wa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka ba tare da bankaɗo wasu ayyukan ashe ba. To sai dai sake tado wannan batu ya sa abokin karawata na jami'ar Republican Donald Trump ya yi murna da sake jin an bankaɗo wannan batu da hukumar ta FBI ta yi. Wannan ma ya sa Trump ɗin ke cewa jefa wa Hillary Clinton kuri'a tamkar miƙa gwamnatin Amurka ne ga ayyukan cin hanci da rashawa, wanda zai zama barazana ga ingancin kundin tsarin mulkin ƙasar ta Amurka. Wannan batu na email ɗin na baya-bayan nan ya sake kunno kai ne cikin wani sabon binciken da hukumar ta FBI ta yi wa tsohon ɗan majalisar dokoki na Amurka Anthony Weiner, wanda kuma shi ne tsohon mijin wata babban mai taimakawa Hillary Clinton ɗin, wato Huma Abedin.
Mahukumta a ƙasar Iraki sun ce fashewar bom a Bagdaza babban birnin ƙasar Iraki ya yi dalilin mutuwar mutane 17, kana wasu 60 sun samu raunuka daban-daban. Bom ɗin ya tashi ne a cikin wata mota da aka ajiye a wata kasuwar sayar da kayan marmari da na 'ya'yan itace a kan wani sanannen titi da ake yawan zirga-zirga, wanda ke Huriya, wata unguwa da ke arewa maso yammacin birnin, wanda kuma wuri ne da yake da yawan mazaunansa duk 'yan masawa sinni ne, wanda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 10, kana wasu 30 kuma suka ji rauni. Haka kuma jami'an gwamnati da na 'yan sanda da kuma na asibiti waɗanda suka yi magana da manema labarai amma ba su yadda a ambaci sunansu ba don ba a ba su damar su yi magana da manema labarai ba, amma sun ce abubuwan fashewa sun kashe mutane 3, kana wasu 10 sun samu raunuka a wata kasuwa da ta yi fice da ke unguwar Sha'ab, arewacin birnin na Bagdaza. Wannan harin na ranar jiya, wato na jiya Lahadi, ya zo ne kwana ɗaya bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake na ƙungiyar IS ya auna wani wurin taimakawa mahajjatan Shia, waɗanda hakan kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 7, kana wasu 20 suka samu rauni daban-daban. Sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki na jiya Lahadi, sai dai sautari 'yan tsananin kishin addinin Sunni suna yawan kaiwa 'yan Shia na kasar ta Iraki hari waɗanda suke masu kallon wato masu aikata sabo da ya cancanta a yanke musu hukuncin kisa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar Taliban sun yi asarar mayakansu har su 15,000 da suka mutu, ciki ko har da sama 5,000 da aka hallaka a cikin watanni 8 na farkon wannan shekarar, kamar yadda wata hukumar nazari ta Amurka ke bayyanawa a cikin rahoton sanautanni 3-3 da yake bayarwa da aka wallafa jiya Lahadi. Babban sufetan hukumar sake tada komandan Afghanistan ya ce gwamnatin ƙasar ta yi asara aƙalla kashi 2.2 na yankin ƙasar lokacin da ake wannan fada da kungiyar Taliban a cikin wannan shekarar. Jami'in ya bada misali da cewa daga cikin gundumomi fiye da 250 da ke karkashin rikon gwamnatin Afghanistan, mayakan na Taliban sun kwace 33 a cikin wannan shekarar. Kungiyar Taliban dai ta kara kaimi a bakin daga da sauran wasu wuraren da take kai hari daga watan Agusta zuwa yanzu, wanda hakan ya sa ta kusa ta kama birnin Kunduz da ke arewacin kasar da kuma shelkwatan lardin Helmand duka a cikin wannan watan.
A jiya Lahadi, Prime Minister Serbia Alexander Vučić ya baiwa jami'an ƙasar tabbacin cewa yana nan lafiya ƙalo kwana ɗaya bayan da aka gano wasu makamai da aka ɓoye kusa da gidansa, abinda ya sa 'yan sanda suka fishe shi daga gidan da iyalansa. Da yake magana a birnin Belgrade, Vučić ya yi kashedi ga jami'an a ƙasar da su gujewa danganta gano waɗannan makamai da aka yi da yunkurin yi masa kisan gilla, yana cewa ba wanda ya taɓa lafiyata. Makaman da aka gano a kusa da gidan sun haɗa da gurneti da ake sarrafawa da hannu da roka da bindiga sai kuma harsasai. Waɗannan su ne aka samu a cikin wani kwararo a cikin daji kusa da gidansa, inda sautari nan tawagar motocinsa ke bi idan za su gida, kuma motocin galibi sukan rage gudu ne idan suka kawo wannan wuri. Ita dai ƙasar Serbia tana fama da yawan tarin makamai da aka bari tun lokacin yakin da aka yi na Balkan a shekara ta 1990, wanda kuma ba sabon abu bane mutane su yi watsi da waɗannan makamai domin gudun kan 'yan sanda su same su da su.
Gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sake sallaman kimanin ma'aikatan gwamnati da yawan su kai 10,000, yayin da take ci gaba da gamawa da mutanen da take zargi da taka rawa a yankurin juyin mulkin da aka so a yi kasar cikin watan Yulin wannan shekarar. Labarin sallaman ma'aikatan da suka hada da manyan malaman makarantu da kanana da jami'an kiwon lafiya ya bayyana ne a jiya Lahadi. Kafin yanzu, hukumomin na Turkiyya sun kori ma'aikata na farin kaya da yawan su ya kai 80,000, kana an tsare sama da 30,000 waɗanda ake gani suna da alaka da juyin mulkin. Shugaba ta yi Sir Erdogan ya faɗa ya kuma nana ta cewa malamin nan da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen yana da hannu dumu-dumu cikin wani.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu gode taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da asarar rayuka sakamakon ɓullar cutar zazzabin dabbobi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A rahotannin da ke bullowa daga yankin Tintabaradan a jamhuriyar Nijar suna cewa yanzu haka mutanen da suka kamu da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la vallée du rift sun kara karuwa, inda Raskwana ta bada mutum 143 da suka kamu a jimilce a halin yanzu, kuma 30 suka kwanta dama. Sidi Muhammad Sidi wani dan jarida ne da ke wannan yanki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kawo agaji ta Red Cross ko kuma Croix Rouge Niger take ci gaba da ayyukan bada horo da faɗakar da al'ummar wannan yankin game da illar wannan cuta ta fever de la vallée du rift ko kuma zazzabin masasar dabbobi. Haka zalika horon ya shafi malaman makaranta 30 da matasa 'yan aikin sawar kai na Red Cross na wannan yankin, wanda ya shafi Cintabara don Tilliya da Tasara, kamar yanda Malam Alaguma Mamman Maiga mataimaki na ƙasa na Red Cross ko Croix Rouge Niger ya yi mini ƙarin bayani.
Lallai abin nan akwai shi ba babu shi bane na gundumar Cintabara da garin da suke iyaka da Cintabara da ƙasan garin. menene ita cutar nan kuma in ta an ganta kaka ya kamata a yi ko gaugawa a je a gawa ko me za a yi muna jira na farko su ma dan an kwana biyu ana ba su a horo an tantauna da su su gane abin da ake so a ba su kuma ba ma ya tsaya bisa matsayin shi abin da kake kaje ka wadi kaje ka wadi in ka gani ka wadi in kuka zo za ku yi an wadi musu yanda kamata na farko mutumin wakilan kurari sai sun je dama hukuma ta sani ka wadi ma mutane dan a tarbe su
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jihar Tawar Jamhuriyar Niger.
Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana cewa kula da lafiya da inganta rayuwar al'umma ya rataya wuyan sarakuna a matsayin su na masu fada aji da kuma waɗanda suke kurkusa da al'umma. Basarakin gargajiyan ya bayyana haka ne a wajen bikin miƙa sandan girma ga barista Muhammad Sani Halliru Dantaru Sarkin Bargun na 17. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton.
Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya halarci garin na Bargu inda ma ya gabatar da wani jawabi da ke janyo hankalin hukumomi akan mahimmancin kare rayukan waɗanda suke shugabanta.
Shakashen nan da ake yi kuma cin rayuwa ana kare ta hanya da yawa. Wanda amana ya zo kanmu na sarakuna da gwamnatoci. Barin asibitoci ba magani ko ba likitoci, barin titina babu gyara, barin ƙasa babu tsaro, duk yana cikin kashe al'umma. Don ko mutum bai kashe ba, bai dauki hanyoyi da Allah ya ajiye na ceton rayuwa ba.
A lokacin da yake baiwa sabon sarkin wannan sanda, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya taya sabon sarkin murna sannan ya bayyana buƙatar ganin ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen kawo ci gaban ƙasa da haɗin kan al'umma. Sabon sarkin Bargun barista Sani Halliru Dantoro ya zanta da muryar Amurka bayan da ya karɓi sandar inda ya roƙi gwamnati akan matsalolin rashin kyawun hanyoyi da suka addabi masarautar tashi.
Muna fatan zai taimaka mana gan cewa hanyoyin mu an gyara su domin hanyoyi su ke kawo arziki a ƙasa. In ba hanya ba yanda za a samu mutane za su zo su kafa wani abu masu.
Haka zalika na ji ta bakin wasu daga cikin 'ya'yan wannan masarauta ta Bargu akan wannan sabon sarki da suka samu.
Sunana Barista Muktar Nasale. Yau ina cike da farin ciki da Allah ya nuna mana wannan ainihin ba da sanda da aka yi ma sarkin Bargu. Da na duba na ga jama'a irin taron jama'a sarakunan ainihin yanka a Najeriya waɗanda ba su nan ƙalilan ne.
Ni Senator Aliyu Sabi Abdullahi Baraden Bargu ina son in amfani da wannan dama in taya mai girma sarkin Bargu Allah Ubangiji ya ja zamaninsa Allah kuma ya tashi riko.
Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ya halarci taron amma bai yi wani jawabi ba. A lokacin da manema labarai suka yi kokarin jin ta bakin sarkin musulmin akan takaddamar limancin da ta kauri a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna, jami'an tsaro tare da dogarawa ne suka yi shamakin da ya hana kaiwa ga sarkin musulmin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo, sai dai kamar yadda wakilin mu Nasiru Adamu Elika ya laburta mana da alamar rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fama da shi yana shafar hada-hadar shirin zabe a Calcutta.
Gani nan a gaban helkwatar jam'iyyar PDP Wadata Plaza Zone 5 a nan Abuja, tamkar kace an yi yaƙi ne ba kowa, kuma daidai goshin mama gariba ne ko hasken koyin wutar lantarki ɗaya babu a wannan ofishi a halin yanzu, ba kamar yadda aka saba gabanin zaɓen shekara ta 2015 ba. Ofishin dai ya ci gaba da kasancewa a rufe, inda ɓangarorin jam'iyyar suka kafa helkwatocin wucin gadi a Wusetu da kuma Metama. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da gwamna Mimiko na Ondo ya garzo wajen shugaba Buhari nuna damuwa bisa ambata Jimo Ibrahim a matsayin dan takarar PDP a zaben gwamnan Ondo ranar 26 ga watan Nuwambar nan, maimakon dan takarar kwamitin makarfi wato Eyitayo Jegede da hukumar zabe ta kawar don hukuncin babbar kotun tarayya. Ba kamar yadda zaben Ido dan takarar bangaren makarfi Pastor Ize Iyamu ya samu takara ba, wannan karon dan gefen Ali Sharif na PDP ne wato Jimo Ibrahim ya samu takarar, da ke nuna bangarorin biyu sun yi canjaras. Tsohon mai ba shugaba Jonathan Shawara ta fuskar siyasa Ahmed Gulak ya ce ina ma kowane bangaren jam'iyyar zai mai da wuka kube
a jam'iyyance maganan kotu ba shine ya kamata a je ba in taki ci taki cinyewa tilas ne ka je kuma masu shari'a su baya na wani bangare ne da gaskiya kullum ina matsayin ayi sulhu dukan ƴaƴan jam'iyya guda ne babu permanent friend babu permanent enemy a siyasance duk abinda zaka yi a cima nasara ya kamata kowa ya sauka daga dokin da ya hau
har yanzu ana samun masu barin PDP su koma APC kusan shekaru 2 da rabi gabanin babban zabe a 2019 tsohon shugaban matasa na campaign din Jonathan 2011 Abubakar Mu'azu Hassan ya sanar da barin PDP zuwa APC inda yace hakan ba shi da alaka da fitinar babbar jam'iyyar adawar Najeriya
ba abin da ya shafe ni da wani rigima da ake ciki na jam'iyyar PDP na koma tsakanin da Allah saboda shi mai girma Janar Shi Buhari ganin cewa yanzu yadda ake kokarin araya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da gudunmawan mu
shugaban bangaren PDP Sanata Ali Sharif na da kwarin goye jam'iyyar za ta murmure dan zaben gaba
gyara ake nema duk gyaran da zai kawo ma PDP zai kai PDP gaba ina cikin shasa muke cewa duk abin da za a yi a samu hanyar da za a bi dokan PDP
PDP za ta murmure ne ko aka san hakan ta dai kafa tarihin mulki na tsawon shekaru 16 da ba jam'iyyar da ta taba samun wannan dama tun yancin Najeriya 1960 Nasira da Mali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
haka ka wadi kowa ya shaida shatan zaman
Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke daukar matakan shawo kan koma bayan tattalin arziki da ya haifar da matsin rayuwa, alƙaluma na nuni da cewa talauci ya fi kamari ne a jihohin arewacin ƙasar. A cikin hiramu da Malam Andrawus Riga Jarmai yayin ziyarar da ya kawo nan tashanmu, na tambaye shi babban abin da ya haifar da talauci a yankin da kuma matakan shawo kan lamarin sai ya bayyana cewa.
Babban abin da ya haifar da shi rashin sana'a. Ne rashin sana'a ba ma san moriya mun sa mata alaka ga gwamnati jira muke komai gwamnati ta mana su kuma ƴan uwan mu ƴan kudu ba ruwan su da wannan ko ya yaro yake in ɗaya samu zaka ga tattaro ƴan uwan shi kafin ka ce shekara uku sai kaga sun hadu su biyar ko su shida a shago ɗaya suna ci amma mu kowa ya sa kowa ido ba magana ka tashi ka nema wancin ya tashi ya nema a'a sai dai kawai a tattara an sa gwamnati ido ana jira ko ne sai gwamnati ta yi to shi za a ce kowa ya san fataka da abin bannar da aka yi a waccan gwamnatin. Again, wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya daɗa ragargaza abin da mu kuma ga mu ƴan arewa ragaye.
Andrawus Riga Jarmai za ku ji ci gaban hirar a shirinmu na hantsi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1:17 na asuba ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshe dai an warware batun Malama Firdausi Ado da dan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shaw Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo. An samu damar warware wannan batun bayan da kungiyoyi masu yawa suka zabura suka shiga cikin wannan batu domin yin gyara ga wannan mummunan lamari musamman ma dai majalisar malamai ko ulama ta Najeriya. Da kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International wadda babban jami'in ta na arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu yayi tattaki zuwa Bauchi a ranar da ya samu labarin cewar an kulle Firdausi da mahaifiyarta da kuma kawunta a gidan kurkuku.
Wannan rana ce wadda ba mu kadai ba duk state din na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Domin rana ce da Allah ya walwala wani kulli da ya kamata mutane su san an walware shi. Kullin nan da ba a walware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa. To amma Allah ya walware shi. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga ƴan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka walwala wannan kulli. Na farko kowa ya sani a duniyar nan cewa gwamnati mai adalci ba za ta bar wanda yake sama ya danne wanda yake ƙasa ba. VOA kuma sun yi ƙoƙari sun sanar mu da duniya irin abin da an ka shimfiɗa musu domin a samu ceto a samu ɗauki. Ta hanyar sanar wannan shi Abdul Wahab da ya yi zuwa ofishinsu na America. Shi kuma Ibrahim Alfa Ahmad ya yayata shi muka ji har muka shigo domin mu samu sulhu kuma mu gano gaskiya al'amari. So yau Allah ya sa mun samu sulhu mun gano gaskiya al'amari yadda yake. Akwai ɗan ziga cikin al'amarin yadda dukkan ake yama didi da maganar gaskiyar magana mu iyakacin bincike mun yi ba haka ne ba. Maganar Aisha da ake yama didi a kanta muna jin ana ta yama didi cewa wasu su ce bata mutu ba, wasu su ce an yi tsafi da ita, wasu su ce an ɗauke ta an sai da ita an shi kuɗinta domin ya ƙara kuɗin ciwa. To gaskiyar magana ba haka ba ne. Ina son duniya yau ta sani Aisha Allah ya mata rasuwa, kuma ku sani kulli nafsin za'iqatul maut, dukkan rai mai mutuwa ne. Aisha ko tana gidan uwarta ko tana gidan babanta, in Allah ya kawo ƙarin kwana za ta rasu. Ta rasu kuma mun fahimci an yi jana'izar ta, mun fahimci an kai ta yadda duk ake ma musulmi an yi jana'izar ta kamar yadda musulunci ya tanada, kuma an kai ta an ruhita. Don yariyar nan da ita da shi honorable wowo uwarsu da ubanta da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, kuma mun fahimci akwai zaman lahiya tsakaninsu, mun fahimci kakar yariyar tana son su, tana son yarinyar, kuma tana son shi wanda ya rasu ɗin. Kuma wannan abu da Firdausi ta yi da uwarta da shi malam Muhammad ɗin nan sun nuna cewa sun san ƴancinsu, kuma suna iya neman ƴancinsu ko ina a duniya. Shi ko yanzu duniya ta wanke shi, in har yana wani zulumi ya tafi ya siyasar shi gaba gadi. Kuma ya yi mana alƙawali da cewa a mu tabbatar da haka shi ya ɗauki ƴar nan jiya gaban kwamishinan shari'a wanda ya wakilci gwamnati, ya hannunta mata ƴarta ta ci gaba da zama da ƴarta, kuma zai ci gaba da bata dukkan goyon bayan da yake ba ƴaƴan shi zai bata. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu iko mu yi wannan sulhu, ya ba kuma mai girma kwamishinan shari'a iko da hazaƙa na ya yi tunanin maganganun da ya yi jiya, domin ban ma san ashe malami ba ne sai je na san malami ne, saboda ya yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarin shi. Kuma idan muna samun irin waɗannan shugabanni, to ina tabbatar muku Talakawa za su zauna lafiya a Bauchi, ba ma Bauchi ba, duk Najeriya talaka zai zauna lafiya, saboda mutum ne wanda muka kira shi tun daga Abuja cewa muna so mu zo domin babu wani abu a saki matan nan da mamanta da kuma ɗan uwansu. Ya ba ni tabbacin cewa in shigo Abuja in shigo Bauchi zai baro Abuja ya shigo Bauchi, kuma ya tabbatar man da za a sake su, duk charges da aka yi musu za a yi dropping din su a sake su ba tare da ayyukan an ba da wani condition ba. Kuma wallahi jiya alƙali ma yana engage wani wuri shi mai shari'a, amma saboda shi ma abun ya dame shi yana da mutunci ya bar abun da yake, kowa yana cewa ba zai zo ba, muna ta zulume in bai zo ba za a maida su gidan yari, sai kawai gashi mun ganshi yace ai akan shari'a ma yazo. Ya zo kuma yayi abun da ake so, lawyoyi na state sun yi kokari sun yi abun da ake so, kuma a hannunta mana su ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani condition dogo ba.
Sunana Yakubu Shehu Abdullahi, dan majalisa mai wakiltar cikin garin Bauchi, wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala madaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne. Dama duk wani abubuwa da ya ta faruwa abu ne wanda ya faru na rashin kai zuciya nesa, abu ne wanda 'yan siyasa suka shigo ciki kamar yadda ka faɗa da annabi mai suka yi ƙoƙarin shiga tsakani suka gina ainihin ita Firdausi da iyayenta akan wani magana. To kuma ya zamanto maganganun nan an yi ta yi maza ba su shigo ciki ba, saboda wayannan yara da ake magana a kansu ƴaƴan ɗan uwana ne Ado, wanda uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba a cikin family ma ba wanda ya kai ni shaƙuwa da shi. Kuma yau ina so in faɗa ma duniya da Allah ya karɓi rayuwan shi ya rasu, ba a zaɓe ni ba, ban zama zaɓaɓɓe ba ko primary ma na party ba mu yi ba, yau shekara biyu kenan rasuwan shi, bai cika ba dai, wata kaɗan ya rage. to amma yaro su ya bar wayannan yara tun da yaro su ya bari suna hannun uwar su ni na dauki nauyin karatun ita wanda take makaranta na sata a makarantar da ƴaƴana suke na fidda ita ana ubanta wanda yasa ta kafin yaro su tare suke tafiya makaranta da ƴaƴana akan je a dauke ta in sun dawo a kai mu uwar ita fidda su kenan ni ina nan akan matsayana na kaman yanda muke da tun uban yana da rai da shi da matan da ƴaƴan ni nake dauke da nauyin su kuma zan ci gaba da daukar nauyi kaman yanda da aka yi mishi aure da shi da Fiddausu na fita ɗakin kwana na ba inda zai saka ta na bashi ya zauna a gidana har na sama mishi inda yake zaune har mutuwan shi ina nan akan wannan baka da wannan ni yanzu ci gaba da taimakawa kuma zan rike ƴaƴan tamkar ƴaƴan ciki na ita wannan ta kai shiga makaranta zan sa ta a makaranta tamkar yanda nake makaranta da na sa ƴaƴana insha Allah.
Assalamu alaikum, sunana Fiddausu. Ina mika godiya ta ga Allah, ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari.
Yanzu gashi an baki ma yarki wanda yake kike shauƙin ganin ta. Me zaki ce yanzu kike ji a ranki?
Ba abinda zan ce sai godiya wa Allah, kuma ina jin daɗin hakan saboda yanzu family na sun dawo gare ni.
Kaman shi Honorable Yakubu, yaya dangantakan ku yanzu za ta ci gaba da shi kenan, kuma wani kira zaki masa akan wannan al'amari?
Dangantakan mu nan kaman yanda yake na uba ma ƴana, kuma dangantaka na nan mai ƙarfi kaman yanda yake yaya mu mijina yake mazaunin mun yaya, don haka dangantakan mu nan kaman yanda yake da bai canja ba.
Sunana Salamatu Umar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina godiya wa Allah, sannan ina godiya wa ƙungiyoyi da kuma ƴan jaridu da suka bada gudumawa wajen yaɗa wannan labarai, domin su ne sila, masulhun ne su ne sila. Ina musu godiya, sannan ina godiya wa gwamnatin jihar Bauchi da ta nuna mana halaccin ta, ta nuna mana adalcin ta, ta nuna mana da talaka da mai kuɗi ta a gurinta duka ɗaya ne. Sannan shi Honorable Yakubu, gaskiya mun samu gap communication tsakanin mu sosai sosai, wanda a yanzu a yau makiya sun ji kunya kuma sun ba su ji daɗin wannan abin da ya faru ba. Amma mu kuma na san da mu da family sa gaba ɗaya muna cikin farin ciki, domin duk wanda hidima irin haka ya shiga a tsakani, Allah Ubangiji ya zo ya warware, to gaskiya zaka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance, sannan kuma ka yi murna ma Ubangijin ka, Allah kada ya ƙara maimaita mana wannan abu, ba a mu ba ko a wasu mu, kar Allah ya ƙara maimaita.
To alhamdulillah da aka samu warware wannan daurin gurmai, Allah ya kiyaye irin sa a nan gaba. A madadin Abdul Wahab Muhammad da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa sai mun sadu a mako mai zuwa.
To a gaida Malam Iro, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jami'an ma'aikatar shari'a na Amurka sun ce jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suna sanar da wasu ƙarin sakonnin email da ke nasaba da binciken da ake wa Hillary Clinton da aka gano tun ba yau ba, amma ba su ce komai ba sai ranar Juma'a da ta gabata, kwanaki 11 a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Mahukunta a ƙasar Iraki sun ce fashewar bom a babban birnin ƙasar Iraki, wato Bagadaza, ya yi dalilin mutuwar mutane 17, kana wasu 60 sun samu raunuka daban-daban. Bom ɗin da ya tashi ne a cikin wata mota da aka ajiye a wata kasuwa na sayar da kayan marmari da na ƴaƴan itace a kan wani sanannen titin da ake yawan zirga-zirga wanda ke Huriya. Jami'an tsaro a ƙasar Afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar Taliban sun yi hasarar mayakansu har su 15 da suka mutu, ciki ko har da sama da 5,000 da aka hallaka a cikin watanni 8 na farkon wannan shekara.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na yanzu, sai kuma nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi ɗan Juma Gata domin rasuwar ɗakinsa Juma a ruwan sanyi malumfashi, wadda ta rasu da daren jiya bayan, wato daren Juma'a bayan doguwar jinya. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.